Kauli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan ba manta ba yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 145 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma zamu tashi farkon aya ta 146 mai Allah ya ce
A'udhu billahi minash shaitanir rajim illa ma amalat zuhuruhuma aw al-hawaya illa ma amalat zuhuruhuma الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
Ubangiji yace wa alal ladhina hadu akan wadanda suka zama Yahudawa harramna kullazi zuhur mun haramta dukkan dabba ma'abushiyar kofato lafazin az-zuhuru yana nufin farci to sai dai akan yi amfani da az-zufuru ana nufin kofato to kuma idan an ce kullazi zufur daga cikin dabbobi ko cikin tsuntsaye ko dai dabbar da ke da kofato ko kuma dabbar da take ko da ba kofato gare ta ba ya tsunta suna hada da juna wato ba aware suke ba ba alallaba suke ba idan kai haka da tafin hannunka zaka ga yatsunka alallaba suke da juna ba a hada suke ba amma idan ka kalli yatsu na agwagwa sawa'un ta cikin ruwa ko ta fili zaka samu cewa ga yatsun ka iya kidaya su amma a hada suke kamar wata fata ta dinke su da juna wannan ana kiran shi da suna zufur idan ka kalli kafar raƙumi zaka ga takon wannan ana kiran shi da suna zufur haka jumuna to dukkan dabbar da take da irin wannan sifa cikin dabbobi ko tsuntsun da kafarsa a wannan sifa take tsuntsun da yake kafarsa ghayra mutafarrijil asabi wato yatsunsa ba a rarrabe suke da juna ba ba a ware suke da juna ba to wannan shi da ake kira zizufur an haramta wa Yahudawa dukkan dabbar da take da wannan sifa shi ne ma'anar wa alal ladhina hadu harramna kulla zizufur wa minal baqari wal ghanami daga cikin shanu da tumaki ko awaki kuwa harramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitsansu illa ma hamalat zuhuruhuma sai abinda gadan bayan su yake dauke da shi na kitse din awil hawaya ko abinda a makala a cikin nan an halatta musu sa iya ci amma kitsan da ba wannan ba bai halatta su ci ba haka abin kitsan da yake a hade a cikin kasusuwa a sarkafe a cikin kashi shi ma sa iya ci haka bargotun da shi ma yana cikin kashi shi ma sa iya ci amma banda wannan dukkan wani kitse na tumaki da awaki da shanu haramun ne Yahudawa su ci shi ina fatan kun fahimta ma'ana kenan an haramta musu me kullazi zufur sannan kuma an haramta musu shaham shine kitse na albakar da kuma alghanam sai dai ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mukhtalata bi azm wannan shine abin da kai musu rangome babu laifi sai sun wannan Ubangiji ta'ala ya ce zalika jazainahum bi baghihim hakan mun yi musu sakamako da shi ne saboda zalunci albaghyu shi ne zalunci ta'addanci aikata mugunyar aiki saboda haka ne muka haramta musu wannan fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim arriba وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما saboda zaluncin yahudawa saboda rishin daidaitun su sai muka haramta musu da yawa daga cikin ababe wadanda suke dadada wajen ci ko wajen sha sai muka haramta musu shi saboda ta'addancin su saboda zaluncin su saboda rishin aikin kirkin su ma'ana ubangiji ta'ala ya yi musu wannan ne dan ukuba a gare su hukuba a gidan duniya saboda mutane ne wanda suke ba su da kirki yana daga cikin rashin kirkin su suka cewa annabi Musa ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ga mu gashi kiri da muzu amma a ba mu labarin akwai shi ba mu yadda ba ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha duka ga wannan zalunci ne rashin kunya ne rashin kyautawa ne yana daga cikin zaluncin su rukun dan mariki a matsayin abin bauta yayin da annabi Musa ya tafi dan munajati dan ganawa da Ubangiji ya bar su ya halifantar da dan uwansa Haruna akan su. Yana daga cikin zaluncin su yadda suke ta'amuli da riba, suka mai yadda cinikayya da riba ta zanto wato abinda suka yarje wa juna da shi. Yana daga cikin zaluncin su karban cin hanci da rashawa da yake kaka gida a tsakanin su. Wa aklihimur riba wa qadunhu anhu, kaga riba kenan. Laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhut, wannan shine rashawa da suke ta'amuli da shi a tsakankanin su. Duk wannan yana daga cikin zalunci. To saboda wannan abin da suka yi da yawa, shi yasa Allah sai ya haramta musu waɗannan al'amura masu dadi wanda an halatta wa sauran mutane dan ayi musu hukuba ko sa su ba su koma ga Allah. Shine anan Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim, hakan da muka yi musu mun yi musu hakan ne saboda zaluncin su. Wa inna lasadiqun, lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka bayar na labari, cikin abin da muka zartas na hukunci. Duk hukuncin Allah hukunci ne da ke cike da adalci, duk labarin Allah labari ne da ya kunshi gaskiya babu ƙarya a cikinsa. Aya ta gaba Allah ce mi
ban kadzabuka faqul rabbukum dhu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin.
Fa in kadzabu rabbukum dhu rahmatin wasi'ah, ubangijinku ma'abucin rahama ne, rahamar kuma wadda take mai yalwa. Wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, ba a iya mayar da azabarsa ga barin mutanen da suke kafirai masu zalunci masu ta'addanci. Abin nufi idan Ubangiji ta'ala yayi nufin saukar da azaba akan masu laifi, ba wanda ya sai dakatar da azaban nan, ba wanda ya sai mayar da ita baya. Shine ma'anar wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin. Wannan aya ta kunshi abin da ake kira at-targhib da kuma at-tarhib, wato kwadaitarwa da kuma razanaswa. Kwadaitarwa da Ubangiji ta'ala ce faqur rabbukum dhu rahmatin wasi'a, kace Ubangijin ku ma'abucin rahama ne, rahamar kuma wadda take mai yalwa. Tunda rahamar tana da yalwa, tunda tana da auki, tunda tana da fadi, kaga kowa zai samu, kowa zai sa rai, kowa zai ji ashe zan samu rabona a ciki. Amma kuma da yace wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, azabarsa ba wanda ya sai dakatar da ita, ba wanda ya sai kare ta ga barin mutanen da suke masu laifi. Lalle a cikin nan akwai razani, akwai firgici ga mutumin da ya san shi mai laifi ne. Duk inda yake kenan azabar Allah na iya samunsa, ko yana rufe, ko yana boye, ko yana fili, ko yana gida, ko mun tsaro, ko mun katanga, azabar Allah na iya samunsa. Ubangiji ta'ala na kwadaitar da mutane, yana razanar da su. Wannan ita ce ɗabi'ar Al-Qur'ani, al-jam'u bayna at-targhib wa at-tarhib. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Inna rabbaka la dhum maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. جمعا بين الترغيب والترهيب, اسلوبي ne na alqur'ani mai bankai wajen kira, wajen da'awa. Wata rana ka kwadaitar, wata rana ka razanas, wata rana ka sa mutane su sa rai su ji kamar ga aljannar ga makullan a hannu kawai mikawa zaka yi su shiga. Wata rana su ji kamar ka sa musu sarka, ka jawo su dab da shiga wutar jahannama. Haka alqur'ani, haka dabi'arsa take. Aya ta gaba sai Allah ce
sayaqulu alladhina asharaku law sha'a Allahu ma asharakna wa la aba'una wa la harramna min shay'in kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana وَمَنْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
Ubangiji ta'ala ke sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujjar da kafiran Makka za su faɗa don kare matsayinsu akan shirkar da suke tun kafin su faɗa, da abin da ya kamata ya faɗa musu in sun faɗa. Sai ya kulu ladina ashraku, da sannu waɗanda suka yi shirka za ka ji sun ce. Mu'jiza ta Alƙur'ani kenan, kafin su ce ake cewa za su ce, yo inda da suna da dama da sai su fasa su ki faɗa don su sa Ƙur'ani ya yi ƙarya, to amma ba su isa ba, don wanda yake magana Al-Azizu ne, sai ya makare su sun faɗa. Tunda ya ce sai ya kulu ladina ashraku, da sannu za su faɗa, su waɗannan da suka yi shirka za su ce law sha Allahu, da Allah ya so, da Allah ya ga dama, ma ashrakana, da ba mu yi shirka ba, wala aba'una, iyayenmu ma da ba su yi shirka ba a da, wala haramna min shay'in, da ba mu haramta wani abu ba, cikin wasila da sa'iba da ham, da duk ba mu haramtawa kanmu ba wani dangin abinci ko dangin abin sha ko wata dabba ko wani kayan noma, inda Allah ya so, inda ya ga dama, da ba mu yi ba. Abin nufi wai suna so su ce shirkar da suka yi, da bautar gumakan da suka yi, da haramtawa kansu ababen da suka yi, duk sun yi ne da yarjewar Ubangiji da ganin damarsa, inda ya ga dama da ba su yi ba. To tunda ko da ganin damarsa suka yi, kenan ba su da laifi, ba za a kama su da azaba ba ranar tashin kiyama. Wai wannan ita ce hujjarsu. Sai yaqulu allazina asyraku law sha Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min shay. Ubangiji ta'ala sai ce in sun faɗi haka, wannan ba shi ne faro ba, kazalika kazzaba allazina min qablihim, kamar haka ne waɗanda suka ƙaryata manzanni kafin su dama suka faɗa. Ma'ana kafiran da a tarihi ma sun kafa hujja da kaddara. Me yasa kuka yi shirka suka ce wallahi Allah ne ya kaddara? Me yasa suka yi zalunci suka ce Allah ne ya kaddara? Fashi da sata da kuka yi da ce wallahi Allah ne ya kaddara, ba a san mu bane ba. Allah ne ya kaddara maka shagiya, Allah ne ya kaddara maka ba daidai ba, Allah ne ya kaddara maka zina, Allah ne ya kaddara maka sata, Allah ne ya kaddara maka kaza, ba da bai ga dama ba, ai da ba mu yi ba. Ai shi ne ya ba mu iko, shi ya ba mu koshin lafiya, inda ya ɗora mana masassara ko zazzabi, ko da ya sa mana mantuwa ma kawai, yayin da muka fita za mu yi sata sai mu manta, da sai mu fito mun manta ina za mu, sai mu koma gida. Shi ne ya ga dama muka je, da bai ga dama ba za mu je ba. Wannan wai ita ce hujjarsu. Kazalika kazzaba allazina min qablihim, kamar haka ne waɗanda suke kafin su, waɗanda suka ƙaryata manzanni kafin su, haka dama su ma suka ce. Hatta zaqu ba'asana, har sai da suka dandani azabar mu akan haka. Qul, ka ce da su, hal indakum min ilmin, shin kuna da wani ilimi, fatukhrijuhu lana, ku fito mana da shi, ku ba mu a matsayin hujja. Idan mutum ya zo ce da kai Allah ne ya kaddara dan haka ya shagiya, Allah ne ya kaddara dan haka ya sata, ko ya yi fashi da makami, ko ya yi dukkan barnar da ya yi, ko ya yi bid'a, ko ya yi shirka, sai ka ce da shi wani ilimi kake da shi, menene madogararka? Shin ka duba allon gaibu ka ga haka? Shin ka san wahayi? Ka akwai wani abin da ya nuna hakan cewa Allah ya ga daman kai hakan? Abinda aka rubuta game da kai tun kana ciki, da wanda aka rubuta game da ni, game da shi, game da ita, game da ku, game da su, wannan gaibu ne, babu wanda ya san shi sai Allah. Lalle ne tabbas dai kowane dan adam tun yana ciki an umarci mala'ika ya rubuta al'amura game da shi, bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id, an rubuta arzikinsa, an rubuta aikin da zai yi, an rubuta ajalinsa, kwana nawa da wata nawa zai yi a rayuwarsa ta duniya, shekara nawa da wata nawa da awa nawa da minti nawa zai yi, sannan an rubuta irin wato kasancewarsa mutumin kirki ko mutumin banza, dan wuta ko dan aljanna, duk an rubuta. To amma wannan gaibu ne, ba na iya cewa yanzu ina yin sallah dogaro akan wancan rubutun, kamar yadda mai sabo ba zai ce ba yana yin sabo dogaro akan wancan rubutun. Mai kiyamul layl baya cewa yana yin kiyamul layl ko yana yin azumi dan dogaransa akan wancan abin da aka rubuta. Haka wanda yake sata ko yake da fashi da makami ba zai ce ba yayi haka ne dan madogararsa shine wannan abin da aka rubuta. Wancan abin da aka rubuta gaibu ne, baka sani ba, ban sani ba, a wani babi aka rubuta kowa bai sani ba, dan haka ba a kafa hujja da shi. Sai dai abin da ya kamata in kafa hujja da shi a matsayin mai hankali, idan an tambaye ni me yasa kake sallah, Ubangiji ta'ala cewa kai musala, me yasa kake azumi, Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan me kaje aikin haji? Allah ya ce walillahi alal nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin, dan me kai da Allah, kai imani da Allah da mala'iku da littafai da kaza da kaza, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. dan me kake zakka khuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum dan me kake biyayya ga iyaye wa bil walidayni ihsana dan me kake sadar da zumunci fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum dan me kake kaza duk wannan amma me yasa baka zina wala taqrabu zina me yasa baka sata wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jazaan bima kasaba kana minallah wallahu azizun hakim me yasa baka kaza kaza me yasa baka kaza kaza me yasa baka kaza kaza wannan da shi ake kafa hujja wato kenan akwai abin da ake kira almashi'atu shar'iyya akwai kuma abin da ake kira almashi'atul qadariyya almashi'atul qadariyya abinda Allah ya so ya halicci duniya akai abinda ake kira almashi'atu shar'iyya abinda Allah ya shar'anta wa bayi abinda Allah ya so ya halicci duniya akai shine halin da muke ciki yanzu wanda muke ciki din nan haka Allah ya ga dama ya halicci duniya akai yadda muke ciki wani ba yahude wani krista wani musulmi wani ba maguje wani dan addinin buda wani mace wani namiji wani ahli sunna wani dan bid'a wani dan sunna wani dan shi'a wannan haka take haka Allah ya ga dama duniya ta kasance akai huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ko akwai me ja haka Allah ya kaddara haka Allah ya halitto duniya to amma wannan shine abinda zan kafa hujja da shi ka kafa hujja da shi lokacin da nake magana akan halalci haramci baka kafa hujja da kaddara a lokacin halalci haramci yi ko bari sai dai ka kafa hujja da abinda ake kira almashi'atu shar'iyya me Allah ya so a shari'ance ba me Allah ya so ta fuskar halitta ba me Allah ya so ta fuskar halitta wannan gaibu ne baka san shi ba ban san shi ba shi kadai ya sani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu amma abin da ya sani ta fuskar shari'a ya sanar da mu ya sa manzon Allah ya sanar da mu manzon Allah ya yi shekaru 23 ya isar da shari'a saboda haka ga ayoyi nan cikin alqur'ani wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li undhirakum bihi wa man balagha amma wahayin wannan alqur'ani dai in gargade ku da shi da kuma duk wanda alqur'anin zai kai gare shi fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi kai gargadi da wannan alqur'ani ga dukkan mai jin tsoron wa'idi wa ana razanina da firgicina ka ga gargadi da wannan alqur'ani ga dukkan wanda ke jin tsoron razanin ubangiji da firgicin sa shikenan abin da ke cikin alqur'ani da abin da ke cikin hadisi ingatattu wannan shine hujja dan haka kenan bai halatta ba ka kafa hujja da kaddarar ubangiji ta fuskar halitta sai dai kaddarar sa ta fuskar me shari'a kaddarar sa ta fuskar shari'a idan aka ce me yasa kai kaza sai ka ce dan Allah ya ce sai ka jawo aya ta alqur'ani me yasa ka bar kaza dan Allah ya ce sai ka jawo aya ko hadisin da ya haramta wannan abun amma me yasa kai kaza kace Allah ne ya kaddara me yasa ka bar kaza Allah ne ya kaddara ba a hujja da wannan zaka yi hujja da wannan ne idan dama shari'a ta goyi bayan abun shari'a ta ce kai kaza me yasa kai sallah sai in ce ubangiji ta'ala ne ya ce ayi sallah sannan kuma ya kaddara min in yi me yasa ka bar sata ubangiji ta'ala ya haramta sata kuma ya kaddara min gashi na bari amma me yasa kai sata sai in ce Allah ne ya kaddara in yi sata ma'ana yanzu anan ina so in barrar mawkif dina ina so in barrantar da kaina daga laifi ba ni da laifi Allah ne ya kaddara wanda kuma a hakikanin gaskiya ba haka bane ba ina fatan an fahimta wannan mas'ala ce ta tauhidi da dama daga cikin mutane suke hallaka akan ta ko dai a samu wanda zai inkarin kaddarawar ubangiji gaba daya irin yan kadariyya kenan wanda suke ganin duk abin da ya faru a gidan duniya yakan faru ne kadai ta hanyar kacibis ko incidents ne kadai ko incidentally abubuwa suke faruwa ba tare da Allah ya kaddaro su ba wannan yan kadariyya kenan suke cewa la qadara wal amru unf duk abin da kaga ya faru kacibis aka yi dace aka yi ya faru amma ba Allah ya tsaro shi ya faru ba to kaga wannan ko shakka babu jingina aibu da kasawa ne zuwa ga ubangiji Allah yana kaddara al'amura ko shakka babu zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman nan namu Allah ne ya kaddara shi zaman waɗansu a wani wuri da ba nan ba Allah ne ya kaddara shi zaman yan karta a wurin karta Allah ne ya kaddara shi zaman yan mashaya a wurin mashaya Allah ne ya kaddara shi zaman yan coci a wurin coci Allah ne ya kaddara shi kaddarawa ta fuskar halitta haka ya tsara halittar ta zama haka, amma haka ya so a shari'ance, wannan sai mu tuntubi littafin da ya saukar, mu tuntubi manzon da ya turo, mu bibici maganganunsa a cikin littafinsa, mu bibici maganan manzonsa, sai mu ga shin manzon ya amince da wannan majalisin na karta, ya amince da wancan majalisin na mashaya, ya amince da wancan majalisin na gidan giya, ya amince da can, ya amince da can, ya amince da majalisin tafsiri, ya amince da majalisin hadisi, ya amince da majalisin ishiriniya, ya amince da majalisin, sai mu bibita sai mu gani. A cikin maganganun manzon Allah ne za mu gane majalisin da manzon Allah ya yarda da shi da majalisin da manzon Allah bai yarda da shi ba. Kowanne sai mu musu muhalli. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce wallahu khalaqakum wama ta'malun, ubangiji shi ya halice ku tare da ayyukanku. Wani na iya kafa hujja da wannan yace aiki na dannan halitta ne na ubangiji, dan me Allah zai mun hisabi akan abin da dama shi ya halice shi? Wallahu khalaqakum wama ta'malun, amma a yadda abin yake a mahanga ta ahlus sunna wal jamaa, a mahanga sahihiya ta alqur'ani da hadisi, ta tabarau na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda suke kallo suke leko al'amarra a mahanga ta wahayi ta kyakkyawar fahimta, shine dan adam yana da aiki irin nashi, ubangiji subhanahu wa ta'ala na da aikinsa. Lokacin da kai sallah, lokacin da kai azumi, lokacin da kai zakka, lokacin da kai daidai da lokacin da kai barna, ko shakka babu akwai abin da yake aikin Allah, akwai abin da yake aikin ka kai dan adam. Karfin da kai amfani da shi ka taka kaje masallaci, karfin da kai amfani da shi ka taka kaje gidan giya, karfin da kai amfani da shi kaje aikin haji ko umra, kai dawafi, kai sa'ayi, karfin da kai amfani da shi kaje dajin abin nan, kaje daji dan fashi da makami, karfin da kai amfani da shi kaje farauta, da karfin da kai amfani da shi dan zalunci, da wanda kai amfani da shi dan qiyamul layli, wannan karfi din, wannan energy din, dukkan su halittar ubangiji ne. Amma sarrafa karfin da aiwatar da shi zabinka ne kai dan adam. Dan haka za a baka lada in ka aiwatar da shi ta hanya ta gari, za a baka zunubi in ka aiwatar da shi ta hanya ta barna. Amma ikon ba naka bane ba, energy din ba naka bane ba, na wane ne? Allah ne ya samar da karfin a jikinka, ba kai ka soyo shi a kasuwa ba. Amma sai Allah ya baka dama ta zabi, abinda ake kira ikhtiyar, zabi, ya baka choice. Ganin damar ka ne idan ka daga kafarka ka saka ta cikin rami, ko kuma ka saka ta inda ba rami ba, ka dora akan kaya, ko kuma ka dora inda ba kaya ba. Wannan Ubangiji ta'ala ya riga ya baka wannan zabin. Ashe kenan a cikin aikin ka akwai zabin ka wanda a kansa ake maka hisabi, akwai kuma iko da kudura da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka, wanda wannan ya baka ne dan ya jarrabe ka da ita, bisa ga ka'idar Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashe kenan ya yan uwa, ana iya kafa hujja da abinda ake kira almashi'atu shar'iyya, kai dan adam zaka kafa hujja da ita ko ba haka ba? Amma almashi'a alqadariyya, wannan zaka yi me? Zaka yi imani da ita, lalle duk abin da ya faru a duniya Ubangiji ta'ala ne ya kaddara shi. Amma baka iya kafa hujja da wannan dan ka kare saban da kai, dan ka kare shirka da kai, dan ka kare bid'ar da kai, dan ka kare tsafi, dan ka kare shirka, dan ka kare zalincin da kai, bai halatta ka kafa hujja da wannan ba. Dan in kayi wannan sai a ce da kai kazalika kadzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana, kamar haka ne waɗanda suka ƙaryata manzanni kafin su suka yi har sai da suka dandana azabar mu. Sune Allah ce wa qala alladhina ashraku law sha'a Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay, kazalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balagul mubin, cikin suratul nahl. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun, wato cikin suratul zukhruf. Duk suna kafa hujja da wannan cewa inda Allah ya so da bamu kaza ba, inda Allah ya so da bamu kaza ba. Shi kuma Allah baya kore wannan mashi'ar, ya yadda akwai ta. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, inda Allah ya so da duk wanda ke ban kasa yayi imani, ya tabbatar da wannan mashi'ar ta sace. Sai dai wanda ya kafirce baya kafa hujja da wannan mashi'a din, tunda Ubangiji ta'ala ya bashi kokolwa, ya bashi hankali da zai gane bambanci tsakanin hanya ta shari'a da hanya wadda take tabarna. Misali, a matsayinka na mai hankali dan shekara 16 har zuwa abin da ya sama shekara 17, duk wanda ya kawo kasko guda biyu, slate guda biyu, tangaran guda biyu, guda daya ya dora zinariya a kai, guda daya ya dora konsan gyada a kai, ya ce maka zabi wanne zaka zaba, inda zinariya yake zaka zaba. Duk wanda ya kawo kasko guda biyu, daya ya dora garwashin wuta guda a kai, daya ya kawo gyada barariya a kai, ya ce zabi daya wanne zaka zaba, zaka zabi gyada. Amma idan ana sanyi a lokacin baka da bukatar gyada, wanne zaka zaba? Garwashin wuta dan ka hura wuta. Duk hankalin da Allah ya baka ne ya baka wannan basirar. Lokacin da ake cikin tsananin zafi, sai ya kawo ga tafasasshen ruwa, ga ruwa mai sanyi, wanne zaka zaba? Ruwan sanyi. Lokacin da ake kuma tsananin ana sanyi, ya kawo ga ruwa mai dumi, ga ruwa mai sanyi, wanne zaka dauka? Mai dumin zaka dauka. Ma'ana Allah ya baka wannan hankalin. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain. To ta yaya Allah zai turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da littafi a kansa, mafificin littafin da aka taɓa saukarwa a bankasa, mafificin manzon da ya taɓa zuwa a bankasa, ya zo ya yi bayani, sannan kuma ka ƙibin diddigin wannan bayani don ka gane hanyar bi, sannan kuma ka ce za ka kafa hujja da cewa ai haka Allah ya kaddara, ai haka Allah ya so, sannan ka ce wannan zai cece ka gaban Allah ranar tashin kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Qul, kace da su, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, shin kuna da ilimin da zaku dan fito mana da shi mu gani a matsayin hujja? In tattabi'una illa dhann, ba fa abinda kuke bi sai zato. Wa in antum illa takhrusun, ko din ba akan komai kuke ba, illa takhrusun, face kuna shaci fadi. Al kharf shine kirdadan abu bisa ga tsammani, ina jin haka ne, ina tsammanin haka ne, wannan shine al kharf. Kamar a nuna maka dabino a lokacin da yake kan itaciyarsa, a ce kana tsammanin zai kilo nawa, ka kalle shi ka ce ina jin zai kilo 10, kaga wannan shaci fadi ne ai, ina jin zai kilo 9, ina jin zai 7, shaci fadi kenan. In antum illa takhrusun, qul, kace da su, falillahi alhujjatul baligha, a wurin Allah ne hujja gamsasshiya take. Alhujjatul baligha, hujja gamsasshiya, yani allati balagatul ghaya fil matana wal quwwa, hujjar da take makura wajen karfi, wajen wadatuwa. Akan ce mata albaligha, ana nufin alwasila, hujjar da take isuwa zuwa ga zuciyar mai saurare. Akan ce alhujjatul baligha, akan ce alhikmatul baligha, hikmatun baligatun fama tughni an-nuzur, kamar kuma da ce am lakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamati in lakum lama tahkumun. Idan an ce dai alhujjatul baligha, ko ka fassara ta da cewa alwasila, hikimar da ke, wato hujjar da ke saduwa cikin zuciya, cikin kahon zuciya, ta ratsa zuciya har ta gamsar da mutum, ko ka ce mata alhujjatul baligha almuakkada, kwakkwarar hujja wadda take mutum ba yadda zai iya ture ta, ko da bai imani da ita ba dai ta yi masa gingirin ba yadda ya iya, to a wurin Allah wannan hujja take. Idan kana ta'amuli da alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah, to hujjar ka za ta zanto alhujjatul baligha, alhujjatul qawiyya, kwakkwarar hujja, ta yadda in za ka ce su ce, to mai sauraron ku zai iya alkalanci cewa kafi su kwarin hujja. Walau sha alhadakum ajma'in, inda Allah ya so da ya shiryar da ku gaba daya. To a nan gurin, inda ya so ta fuskar mai mashi'a, wato mashi'a kenan wanda take kadariya, da ya so da ya shiryar da ku. Walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, sai Allah ya ce mai
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
كان yana da zabi biyu akan lafazin halumma, ko dai ka dauke shi akan cewa ismu fi'il amri ne, wato shi ba fi'il al-amri bane ba, ismul fi'il ne. Wato kenan idan kana son ka gane bambanci tsakanin fi'il al-amri da ismu fi'il al-amri, bambanci shine dukkan inda fi'il al-amri yake akwai buƙatar a sami abu guda biyu tattare da shi. Abu na farko ad-dalalatu ala talab, abu na biyu qabuluhu ya al-mukhataba, ya kasance yana nuna neman abu. Lokacin da nace uktub ina neman rubutu, iqra ina neman kayi karatu, ijlis ina neman ka zauna, udkhul ukhruj ina neman ka fita ko ina neman ka shigo. Misali kaga ad-dalala ala talab kenan. Kowane ɗaya cikin lafazan da na ambata kuma zai iya karɓan ya'u, ya'ul mukhataba. A madadin uktub in ce uktubi, iqra in ce iqra'i, ijlis ijlisi, ukhruj ukhruji, udkhul udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ba haka ba, ad-dalala ala talab ma qabulihi ya'ul mukhataba, wannan shine fi'il al-amr. Amma dukkan lafazan da kaga zai nuni wajen neman abu amma baya karban ya'ul mukhataba in an bashi, to baka ce masa fi'il al-amri, sai dai ka ce ismu fi'il al-amri. Yanzu kamar halumma ba zai karbi ya'ul mukhataba ba, to kenan ismu fi'il al-amri ne. Kamar idan in ce maka nazali, wannan ismu fi'il al-amri ne. In ce da kai taraki, wannan ismu fi'il al-amri ne, domin nazali ina nufin sauka, taraki ina nufin utruk, nazali ina nufin inzil, kaga ismu fi'il al-amr ne. To anan gurin akwai malaman da suke, akwai larabawan da suke mu'amalantar sa haka, cewa halumma ismu fi'il al-amr ne. Idan mutum ɗaya ne namiji, halumma ya Zaid, mace halumma ya Hind, mutum biyu maza, halumma ya Zaidani, halumma ya Hindani, halumma ya Zaiduna, halumma ya Hindat. Kaga dai halumma ya zanto a haka ake kiran ɗaya biyu, namiji mace, mata biyu, mazaje da yawa, mataye da yawa, dukkansa halumma. A haka kuma ya zo a cikin Alkur'ani, qul halumma shuhada akum allazina yashhaduna. An gane ko? Qad ya'lamu Allahu al-mu'awqina minkum wal-qa'ilina li-ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Wannan wajahin farko ya halatta a cikin lugar Larabci, kuma shi yafi shuhura dangace da shi Alkur'ani ya zo, shine afsahul wajahaini, mafi fasaha cikin bangarorin guda biyu. Dayan kuma kamar yadda shi fi'il al-amri ba ismu fi'il al-amri ba, ya zanto ya dullu ala talab thumma tulhiquhu bi ya'il mukhataba, ka kawo masa ya'ul mukhataba, sai ka ce halumma ga mutum daya namiji, halummi in mace ce, halumma in mutane guda biyu ne maza ko mata, halummu in mutane da yawa ne mazaje, halmumuna in mata ne da yawa. Ina fata an fahimta. Ya halatta a Larabci duk da cewa bai zo a cikin Alkur'ani ba. Sannan kuma wani lokacin yakan zanto fi'ile ne lazim, wani lokacin yakan zanto fi'ile ne muta'addi. A cikin Alkur'ani ya zo a matsayin lazim, ya zo a matsayin muta'addi. A nan wurin qul halumma shuhada'akum, kaga halumma fi'il ne da fa'il, shuhada'akum mafa'ulan bihi mansub, kaga ya zamanto muta'addi. Amma wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina, kaga zanto lazim ne ba muta'addi ba. Alkur'ani duk sai ya wadatar da kai da lugogi da yawa, saboda nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Larabci ne mabayyanin larabci, mai tsari, mai ban kai, dan ya kalubalanci larabawan da suke takama da kafafa da fasahan harshe da azancin magana, cewa alqur'ani ya fi su. Ubangiji ta'ala ce qul, kace da su halumma shuhada'akum, ku kawo waɗanda za su yi muku shaida, ku kawo waɗanda kuke tsammanin za su yi muku shaida, allazina yashhaduna, waɗanda za su iya bada shaidar cewa annallaha harrama haza, Allah shi ya haramta wannan, wannan abin da kuke da'awar haramcinsa wajen ci ko wajen sha, wannan daga cikin wasila ko sa'iba ko ham cikin dabbobin da kuke haramtawa, ku kawo waɗanda za su iya bada shaidar Allah ne ya haramta shi. Fa in shahidu, in har sun zo sun bada shaida ta ƙarya, Allah ce fala tashhad ma'ahum, kai manzon Allah karka halarci wannan shaidar tare da su. Wala tattabi ahwa allazina kadzabu bi ayatina, karka bi soye-soyen zukatan mutanen da suka karyata ayoyinmu. والذين لا يؤمنون بالآخرة waɗanda ba su yi imani da lahira ba, wa hum bi rabbihim ya'dilun, su ne waɗanda suke haɗa Ubangijinsu da wani abu, wato suke haɗa Allah da wani, suke sanya masa kishiya, suke sanya masa abokin tarayya. Lafazin wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina, an yi atafin walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun, a kansa abin nufi alladhina kazzabu bi ayatina su ne dai kuma alladhina la yu'minuna bil akhira. Alladhina la yu'minuna bil akhirati kuma su ne dai alladhina kazzabu bi ayatina. Ina fata an fahimta, wana daddai al'umma ce guda ɗaya, ba waɗansu daban-daban bane ba. Aya ta gaba Allah ce,
qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tusyriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
تأكلون
لعلكم تعقلون
وبنجي يتي قل كتي ده سو تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا ابن نفي كزو wannan mu'jiza ce ta alqur'ani mai girma ga ba kai idan ka kada gani a baka karanta wani abu daban yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani kenan ubangiji ta Allah ce qul kace ta'alu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaykum atlu in karanta muku ma harrama rabbukum abinda ubangijin ku ya haramta alaykum akan ku alla tusriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wajen bauta waɗannan ayoyi guda uku daya da malam ya karanta da guda biyun da zasu biyo baya sun kunshi abinda ake kira alwasaya al-ashr wasiyoyi guda goma waɗanda Abdullahi dan Mas'ud Allah shi gare da a gare shi yake cewa dukkan wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama allati alaiha khatamuhu falyaqra haula al-ayat al-salat wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda akwai stamp din sa akai a rubuce to ya karanta waɗannan ayoyi guda uku malamai suka ce baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani rubutu game da waɗannan ayoyi guda uku a keɓance kuma ya buga stamfi a kai aranzance ne ko fasahan harshe ne so yake nuna abinda waɗannan ayoyi suka kunsa guda uku sun kunshi al'amura guda goma waɗanda manzon Allah ya jaddada su a zamansa na Makka ya kuma ƙara jaddada su a matsayinsa na Madina jaddadawar da ta kai matsayin da mai wasiyya ke jaddadawa idan ya tashi yin wasiyya ta kai matsayin mutumin da zai bar wasiyya ya yi rubutu ya buga stamfi a kai mahimmancin da manzo Allah ya ba su ya kai wannan matsayin su ne ababe guda goma da zamu karanta su yanzu kuma mu bi su filla filla daki daki lafazin ta'alau fi'lul amr ne ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku lafazin atlu kaga jawabu talab ne dan asalin sa atlu da haka da ya zanto jawabu talab kaga majzum ne to tunda fi'li ne wanda yake mutallal akhir sai zanto majzumun bi hazfil akhir atlu ma harrama rabbukum ma din nan mausula ce mausuliyya ce bi ma'ana allazi in karanta muku ma harrama rabbukum abinda Allah ya haramta muku lafazin alaikum waɗansu malaman tafsiri suka ce yana da alaka da harrama ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku waɗansu malamai suka ce a'a alaikum ɗinnan tana da alaka da abinda zai biyo baya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta ta tsaya a nan kamar an ce me ya karanta sai ya ce na farko alaikum Allah tushriku bihi shay'a, lalle ku tabbatar ba ku hada shi da wani ba. Wato kaga kenan alaikum tana da alaka da me? Allah tushriku. Sai zanto harfi ne na al-igra, kamar da ake cewa alaikum anfusakum, ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Abin nufi dai ku tabbatar ba ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani ba. Wannan ita ce wasiyar farko, kada ku yi shirka, domin shirka shine mafi girman laifi. Inna Allah la yakfuru an yushraka bih wa yakfuru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida aw ta aya faqad iftara ithman azima innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bai halatta ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani ba. Shirka shine hada Allah da wani. To idan an ce shirka, malamai suna kasa ta kashi uku. Akwai abin da ake kira ashirkul akbar, shirka mafi girma, ita ce bautar wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai abin da ake kira ashirkul asgar, karamar shirka, shine malamai ke fassara ta cewa kai yasirir riya, kamar riya yar karama, karamar riya, mutum yayi aiki don Allah kuma yana son mutane su yi ba masa, riya kenan. To wannan karamar shirka ce. Sannan kuma akwai abin da ake kira ashirkul khafi, boyayyen shirka, wanda shi kanshi mai ita ma bai san yayi shirka ba. Shine malamai ke buga misalin cewa kamar mun ce ba dan Allah da wani ba, wallahi ba dan kai da Allah ba da kaza ya faru. Kaga lokacin da kace ba dan kai da ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru, ba dan Allah da wani ba da kaza ta faru, baka nufin cewa da Allah da wani suka yi kamatan suka hana abin faruwa, ba haka kake nufi ba. A matsayinka na musulmi, kyakkyawan zaton da ake maka shine kana nufin ba dan Allah ya kawo wani ba, wanan ya tsaya ya zama sababi da kaza ta faru. Ma'ana wanan shi Allah ya kawo shi a matsayin sababi, amma Allah shi ya kaddara hana faruwar abin sai ya kawo wani a matsayin mai sababi. In ya ga dama zai iya cire wanan ya kawo wani sababin ba wani ba. Kaga anan haka kake nufi a matsayinka na musulmi. Amma a bakinka sai ba da ma'anar da in wani ya ga dama sai ya ce maka kana nufin da Allah da wani sun yi tarayya da juna. To tunda a baki ne kawai ake nufi, a zuci baka nufaci haka ba, shi yasa ake kiransu ashirkul khafi, boyayyen shirka. Shi yasa ba a cewa ba dan Allah da wani ba da kaza ya faru, ba dan wani da Allah ba da kaza ta faru, ba dan Allah da kai ba da kaza ta faru. Wannan shirka ce, amma boyayyen shirka. Mutumin da ya baka cewa ya bar musulunci, riya ta fi wannan girma. Amma ita ma riya ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci, sai dai tana rushe aikin da ta shiga ciki, ita riya. Amma babbar shirka kuwa, to wannan tana da nau'ika da dama, sai dai malamai sukan fito da nau'ika guda hudu a matsayin manyan nau'ika na shirka babba. Daga cikinsu akwai abin da suke kira shirkul mahabba, shirka ta fuskar soyayya, ta yadda ka so Allah daidai da son wani, daidaita Allah da wani cikin soyayya. Wannan wannan mace ce, ɗa ne, uba ne, shugaba ne, shehi ne, waliyi ne, ko ma wane ne, ka daidaita shi da Allah wajen so, to wannan ya zama shirka. Wannan Allah yake nufi cikin suratul baqara da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Daga cikin mutane akwai wanda suke rikar kishiyoyi tare da Allah, su rika san su kamar yadda ake san Allah. Kaga sun daidaita san su da san Allah a cikin zuciyarsu, ta yadda inda Allah zai ce kaza, wannan wanan ya ce kaza, sai su rinka kon gaba kon baya, wanne za su bi wanne su bari, wanne za su bari. Kaga sun daidaita wannan da Allah, kon gaba kon baya, shin wanne zan bi, in bi na Allah ne ko in bi na wancan. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, amma mun mane kuwa tsananin soyayya suna tabbata ne ga Ubangiji. Duk wani wanda suke so, uwa ko uba, mace ko ɗa, shugaba, malami, shehi, wali, muqaddami, soyayya da suke masa ƙasa da yadda suke son Allah ne, ƙasa da yadda suke son manzon Allah ne, in dai mummune ne na gaskiya. Da haka duk wannan wani ɗin da zai musu umarni, da ya ci karo da umarnin Allah ko na manzon Allah, sai su ajiye masa nashi, saboda suna son Allah sama da shi, suna son manzon Allah sama da shi, kaga ba su da matsala. Amma shi ko wanda ya daidaita waɗannan wanda yake so tare da Allah, sai ya rasa yadda zai yi. Yabi na Allah ko yabi na waɗancan mutane, yabi na manzon Allah ko yabi na waɗancan mutane, to wannan sai ya zama shirka, irin wanda take fitar da mutum daga cikin musulunci. da haka ya kamata mu yi hattara. Lalle ne mu so Allah, mu so manzon Allah sama da kowa, don wannan ita ce ka'ida ta imani. In har za mu daidaita wani da Allah a cikin zuciyarmu, mu daidaita wani da manzon Allah a cikin zuciyarmu, to kuma mu da imani. Dole ne san Allah da san manzon Allah ya bunƙasa a cikin zuciya sama da na kowa, wannan wanin ko da uwa ne ko da uba ko da kowaye. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Dole mu so Allah da manzon Allah sama da kowa. Kuskure ne daidaita san Allah da san wani, kuskure ne daidaita san manzon Allah da san wani a cikin zuciya. Wato kenan matakin soyayya kashi uku ne. Ko dai ka so wani sama da Allah, sama da manzon Allah, wannan kuskure ne, shirka ne. Ko ka sai wani daidai da san Allah, daidai da san manzon Allah, wannan shi ma kuskure ne, kuma shirka ne. Ko kuma ka so wani kasa da yadda kake san Allah, kasa da yadda kake san manzon Allah, wannan shine daidai, shine musulunci. Kaga kenan ba a hana ka so ba, amma ya zanto kasa da san Allah, kasa da san manzon Allah. San da zaka yi wa kowaye a duniya, ko waliyi ne, ko shehi ne, ko mace ce, ko waye, kasa da san Allah, kasa da san manzon Allah. Ina jin mun fahimci wannan. Na biyu, shirku da'awa, shirka ta fuskar kira. Ba shi halatta ka kira wani sai Allah kadai. Duk bukatar da ta taso maka, kana son alkhairi, Allah zaka kira. Kana son a kare ka daga sharri, Allah zaka kira. Ubangiji ta'ala kadai ake kira dan jawo amfani, ko kuma dan a tsare kai, a kare kai daga musiba. Banda shi ba a kiran kowa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Kar ka kira wani wanda ba Allah ba, wanda ba zai iya cutar da kai ba, ba zai iya amfana da kai ba. In ko har ka kira wani, wannan wani kowane ne fa, ko cikin mala'iku yake, ko mala'ika Jibril ka kira kai shirka, ko Mika'il, ko Israfil, haka ko cikin annabawa ka kira wani kai shirka, ballantana waliyi, ballantana shehi, duk wanda ka kira kai shirka, Allah kadai zaka kira. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin idza sa'alta فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كو مردفين. سبب ذلك الله كدي ذا أكرا النباوة الله كدي سك كرا ملائكو الله كدي سك كرا وليد شيهنا الله كدي سك كرا ذلك دون مريدي نغسيا الله كدي ذي كرا duk wani mabiyi na gaskiya Allah kadai zai kira. Duk wanda ya kira wani ba Allah ba yayi shirka, kuma shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci. Daga nan shirka ta uku, shirkun niyyati wal qasdi, mutum ya nafaci wani ba Allah ba da aikin sa, ya nafaci wani ba Allah ba lokacin da ya salla, lokacin da ya azumi, lokacin da ya zikiri, lokacin da ya salatin annabi, lokacin da ya haidala, lokacin da ya istighfari, kawai yayi ne dan wani ya gani ya yaba, kwata kwata babu Allah a cikin zuciyarsa, wannan shirka ce. Qalala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dukkan wanda ya kasance duniya da kawarta yana fata da aikin sa, Ubangiji ta'ala ce za mu cika masa ladan sa anan, ba za a tauye masa komai ba, amma a ranar lahira ba su da komai, ire-iren waɗannan ba su da komai sai wuta. Wa habita ma sana'u fiha, abin da suka yi a duniya ya rushe. Wa batilun ma kanu ya'malun. Daga nan gurin sai shirku ta'a, shirka ta da'a da biyayya. Wa za ka yi wa da'a, wa za ka bi? Shi yasa kuka jijjiya na matsa akan da'a da biyayya. Wa za ku yi wa da'a, wa za ku yi wa biyayya? Akwai aya cikin suratul Tauba da Ubangiji ya zargi Yahudawa da Nasara, yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Sun rike manyan malaman su, sun rike masu ibadar su a matsayin ababan bauta ba Allah ba, sun rike Annabi Isa a matsayin abin bauta ba Allah ba, bayan ko ba a umarce su da komai ba sai don su kirayi Allah shi kadai kansa sa masa kishiya. Adi ibn Hatim wani mutum ne da yake Kirista a da, sai ya zo wajen manzon Allah da katon cross a wuyansa, ya ce da shi Alkur'ani ya ce mun riƙi malamanmu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta, kwata-kwata mu ban bauta musu ba. Alkur'ani ya zarge mu da laifin da bamu yi ba, bamu riƙe su a matsayin ababen bauta ba. Sai manzon Allah ya ce ba su taɓa kawo abin da yake kun san halal bane ba, suka haramta muku shi da son zuciya kuka bi? Yace eh, in dan wannan kan da wannan. Halal suka haramta muku gabe? Yace eh. Shin kuma ba su halatta muku haram ba, abinda kun san haram ne a koyarwar littafinku, amma suka zo suka halatta muku da son zuciya kuma kuka bi? Yace wannan ma akwai. Sai manzo Allah ya ce fatilkal ibada, wannan ita ce ibada din dai. Ashe kaga anan ba a nufin ka je ka fadi gaban wani kai masa ruku'i da sujada yadda ake wa gunki sannan kai bauta, yayin da wani ya halatta maka abinda ba halal ba, haramun ne ya halatta maka shi, halal ne ya haramta maka shi kuma kabi, ya shar'anta maka wata sabuwar ibada da ba ta da asali cikin koyarwar manzon Allah, kuma ka san haka bisa ga dan ilimin da Allah ya baka kuma kabi, ya kawo maka abu kishir alqur'ani kishir hadisi amma kai masa kara kabi shi bisa ga haka, to wannan kai masa bauta da nassin hadisi. Idan kana so duba tafsirin Ibn Kathir karkashin wannan ayar, duba cikin tafsirin Imam tafsirin Nasa'i karkashin wannan ayar, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Da haka waɗannan nau'in shirka guda hudu dukkan su manya-manyan shirka ce wanda Ubangiji Ta'ala baya yafewa wanda mutum yana yi. Sai idan mutum yana yi bisa ga jahilci, to wannan daga lokacin da ya sani abin da ya yi baya Allah ya yafe masa, daga lokacin da ya sani sai ya gyara. Idan mutum yana yi bisa ga jahilci, baka kallonsa ka ce masa mushriki, sai dai ka ce da shi wanda bai sani ba, sai dai ka ce da shi wanda bai karanta ba, sai kai kokarin ya zai ya karanta. Dan galibin mutane wato an riga an sa musu shamaki tsakaninsu da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shamaki na al'adu, shamaki na bid'o'i, shamaki na jahilci, shamaki na malamai masu son zuciya wanda suke son su rayu su ci ribar jahilcin mutane, saboda in mutane kansu ya waye a addini su kuma kudaden shigansu za su ragu, to za su so kada mutane su waye a addinansu, sai su kyale su a kife su ci gaba da tatsarsu a haka. To kaga irin waɗannan malaman su suke zama wato yasudduna an sabilillahi. To anan gurin dole mutane su yi fada da ku waɗanda suke gurin karantar da sunna, sai dai ku yi hakuri ku jure, kuna ta kokarin bayani, ku jawo aya, ku jawo hadisi, ku kawo labarai na da, ku kawo na yanzu, ku buga misali, ku kusanto da nesa, li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, har Ubangiji Ta'ala ya shirye da wanda Allah ya nufin ya shirya. Wannan shine abin da yake wajibi, amma lallai da dama daga cikin mutane sukan so gaskiya, sai dai an dabaibaye su an hana su so gaskiya. Sai dai a halin yanzu yadda duniya ta zama kusa kamar wata karamar alƙarya, saboda juyin juya hali na kafofin yaɗa labarai da abin da ake kira information technology a yanzu, ta yadda yanzu za a yi abu yanzu a yaɗa shi a ko'ina, wannan ya taimaka, duk da ya taimaka ta wani ɓangaren wajen yaɗa barna ta kasar waje ta shigo mana, to kuma ya taimaka wani lokacin wajen yaɗa wani ɓangare na alkhairi, ta yadda mutane suna zaune a gida karkashin akwatin talabijin da rediyonsu sai su ji hadisin manzon Allah karara, wanda malaminsu ya ki faɗa musu yana ta ɓoyewa, to sai su ji shi a araha sadaka fi sabilillahi, to wannan ya taimaka ƙwarai da gaske. To saboda haka dai ya'yan uwa, wannan ta hanyar karatu ne duk abin da muke faɗa, dana muna ƙoƙarin dangana shi da littattafai. Ka duba tafsirin Ibn Kathir, duk ayar da zamu ja in kana ganin mun fassara ba daidai ba, abin da nake nazari kafin in fito, bana wuce tafsirin Ibn Kathir, bana wuce tafsirin Bagawi, bana wuce tafsirin Jami'ul Bayan na Ibn Jarir al-Tabari, bana wuce tafsirin Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an al-Karim. Galibin waɗannan ne, ko wani lokacin na Jamaluddin al-Qasimi, wani lokacin kuma littattafai da dama masu yawa, amma dai waɗannan mafiya muhimmancin matsotsar ilimi na kenan. Saboda menene? Dan lokacin da kace aka ce ba haka ba, sai ka cewa wane duba cikin littafin da ke cikin library dinsa. Shi yasa tunda ake yi ba wanda ya sai je ya budo ya ce abinda aka karanta ba haka bane ba, sai dai ya faɗo wani abin daban, amma dai ba wannan ba. Da haka da yayan uwa, wannan shine hakikanin shirka a takaice fa kenan. Wannan abu na farko da manzon Allah ya hana mutane, shirka wasiya ta farko kenan da Allah ya saukar masa, Allah ta shirku bihi shi'a. Abu na biyu, wa bil walidaini ihsana, kyautatawa ga iyaye. Aya ta ce wa bil walidaini ihsana, malamai suka ce abin nufi wa an tuhsinu bil walidaini ihsana, haƙƙin iyaye yana da girma. Al-Imam al-Qurtubi yace yi musu da'a, ba su tsaro da kariya, kare mutuncinsu, lura da abincinsu, lura da suturansu, lura da yanayin wurin kwanansu, ɗakinsu in yana yoyo da damana dole mutum ya lura da su. Inda za su samu kansu cikin bauta, ya za ka yi ka fanshe su, ka fitar da su daga cikin ƙangin bauta? Wannan wajibi ne mutum ya lura da wannan. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Mas'ud cikin Sahih Bukhari da Muslim. Yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin ayyuka wanda ne yafi falala? Manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha, sallah a farkon lokacinta ko akan kari. Na tambaye shi daga nan fa sai ce birrul walidaini, biyayya ga mahaifa. Daga nan gurin na saki tambayar sa daga wannan fa sai wanne? Sai ce al-jihadu fi sabilillah. Sai ce jihadi dan yada kalmar Allah. Yace haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ne ya labarta min waɗannan al'amura. Wala wistazattuhu lazadani, inda na nemi ƙari ma da ya ƙara min wani abu. Da haka biyayya ga iyaye abu ne mai matuƙar girma, shi yasa Allah ke kawo su ya goya su da juna. Idan yace a bautata masa shi kadai, sai yace a kyautata ma iyaye. Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana an ushkur li wa li walidayka ilayya al masir wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ubangiji ya ce wala taqtulu auladakum min imlak, kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci. Lafazin imlak waɗansu malami sun fassara shi da talauci, waɗansu malami sun fassara shi da al-infaq, ciyarwa. Kada yawan ciyarwa ta sa ku kashe ƴaƴanku. Amma dai lugha mafi shahara shine imlak, yana nufin talauci. Ya tabbata shi ma cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyu dhanbi a'zam, cikin laifi wanne yafi girma? Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka amma ka sa masa kishiya. Yace daga nan sai na tambaye shi, sai wanne? Sai yace an taqtula waladaka khashyata an yata'ama ma'ak, ka kashe danka wai dan kare shi abinci karkashin ka. Daga nan sai na tambaye shi sai wani laifi? Sai yace an tuzaniya halilata jarik, kai zina da matar makwabcinka. Wannan shine laifi mai biyo waɗancan wajen girma. Da manzon Allah ya faɗi waɗannan laifuka guda uku, sai ya kawo ayan nan dake cikin suratul furqan, wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ma'ana kaga sai waɗannan ababe guda uku bayin Allah nagari ba sa yin su, ba sa shirka, ba sa yin zina, sannan kuma wato ainihin ba sa kisan kai. Shine wala taqtulu auladakum min imlak, kar ku kashe ƴaƴanku dan talauci, talaucin da ko kuke cikin sa yanzu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, mu za mu arzuta ku tare da su. A cikin suratul Isra sai Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak, kar ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu za mu arzuta su da ku. A nan cikin suratul An'am, kar ku kashe ƴaƴanku dan talaucin da kuke ciki ku. An gane ko? A can cikin suratul Isra ba ku ne kuke cikin talaucin ba, amma alamu ku ku gani ku yanzu ba ku cikin talauci. Kila nan gaba za a shiga talauci, sai ku ga gara ku kashe su kafin a zo a shiga talauci. Shi yasa a nan sai Allah ce nahnu narzuquhum, za mu arzuta ku ku wa iyyahum da su. A can sai ce nahnu narzuquhum, za mu arzuta su, sai ce wa iyyakum da ku. Ma'ana sai aka fara gabatar da ku a nan kafin su, a ta aka gabatar da su kafin ku. Kaga mu'jiza ta zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, kar ku kusanci alfasha, abin da ya bayyana da abin da ya boyo na alfasha. Ibn Jarir Tabari ya rawaito magana daga Abdullahi dan Abbas da sanadi Hassan. Abdullahi dan Abbas ya ce mutanen jahiliya sukan zargi zina idan an yi ta a bayyane, amma idan an yi a ɓoye suna ganin babu laifi. Sai Ubangiji ta'ala ya ce a'a, da ta ɓoyen da ta bayyana duk laifi ce. Wala taqrabul fawahisha, kar ku kusanci alfasha, ma zahara minha wa ma batan, wadda take ta bayyane da wadda take ta ɓoye. Sannan abu na gaba Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama allahu illa bil haqq kar ku kashe rai wanda Ubangiji Ta'ala ya haramta kisanta illa bil haqqi sai da gaskiya. Rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta kisanta ita ce rai ta mummuni, da kuma rai ta kafiri wanda yake na amana, duk Allah ya haramta kisan su. To da Allah ya ce illa bil haqqi sai da gaskiya, me ake nufi da sai dai da gaskiya? Idan mutum ya bar sallah, ko da musulmi ne, aka ce yi sallah ya ki, ga kuma rana tana nema ta fadi ya ki, ga kaida za a kashe shi a matsayin haddi, ko da ya yarda da wajibcin sa sai an kashe shi. Idan mutum aka ce ba yadda zakka yake bayarwa, sai a kwata da karfi. Idan wajen kwata sai ya dauki makami, to sai a amfani da makami wajen kwata. Idan aka kashe shi, shi ma shikenan ya halata a kashe shi dan a kwaci zakka. Idan unguwa guda ko gari guda suka yi tawaye suka ce su ba za su bayar da zakka ba, sai shugaba ya hada rundunar yaki a yake su dan a kwaci zakkar su da karfin tsiya, irin yadda sayyidina Abubakar yayi da waɗanda suka hana zakka. Zai yake su, Umar ya ce ya zaka yake mutanen da sun yi shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, suna bayar da sallah kuma zakkan ma a zuci sun yadda da wajibci, ba ruwa ne ba za su yi ba. Yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakka, sai na yake wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka. Wallahi law man'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqataltuhum ala man'ihi. Da baibayi ba shine madaurin dabba ba, inda za su hana ni bayan da lokacin annabi suna bayarwa sai na yake su a kan shi, ba ma wai zakkar ba, ko da baibayi suka hana a yanzu sai na yake su, sai da ya yake su akan haka. Na daga cikin abin da za a yake mutum saboda shi, idan yayi wa shugaba na musulunci tawaye yace shi ba zai da'a ba, sai a yake shi har sai an dawo da shi kan hanya ta daidai. Don wannan yana cikin illa bil haqqi din da Allah madaukakin sarki yake nufi. Haka idan waɗansu mutane kawai suka haɗo rundunar yaƙi suka ce sai sun cire shugaba da ƙarfin tsiya, su ma sai a yaƙe su, ya halatta a kashe su wajen yaƙansu. Saboda a lokacin suna son a samar da shugaba guda biyu ne. Manzon Allah kuma ya ce idza buyi al khalifatu fa jaa al thani faqtul thani ka'inan man kana. Idan an riga an yi wa halifa musulmi mubaya'a sai wani nabi ya zo, to nabiyin ku kashe shi ko dan waye, saboda so yake raba ku, sai a kashe shi dan a zauna lafiya, ba dan shi musulmi ba dan shi kafiri bane ba. Idan mun kashe shi za mu masa sallah, za mu kai shi makabarta ta musulmi, dukiyar sa za mu ba ƴaƴansa, musulmi ne shi, amma za a kashe shi dan kare kawo fitina. Aya da mangwaro a huta da kuda ba shikenan ba? To dai wannan duk yana cikin illa bil haqqi, da Allah ya ce wala taqtul nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Haka idan magidanci ya zina za a kashe shi, duk yana cikin illa bil haqq. Haka idan musulmi ya kashe musulmi dan uwansa, shi ma za a kashe shi, duk yana cikin me? Illa bil haqq. Wala taqtul nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Wannan yana wannan abinda aka lissafa a baya na cikin abinda Allah ya muku wasiya da shi, la'allakum taqilun, dan ku zanto masu hankali. Lafazin za wannan shine ismul ishara din, lamu din dake cikin li wannan lil bu'di, da kaf da mim kuwa wannan damiri ne na mukhataba, la mahalla lahu min al i'rab, shi yasa suka ce la hazza lahum ma fil i'rab. Wato kaga za shine kawai ismul ishara din, bi zali mufradin muzakkarin ashir, amma allamu din lil bu'di al ishara ila al ba'id kenan. Kaf da mim din wato shine lil mukhataba ko lil khitab, wanda yake la mahalla lahu min al i'rab. Anan gurin wannan kalmar wasaqum bihi, shi yasa suka ce waɗansu masu tafsirin wannan za ta sa mu kaddara kalmar wasiya a can, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, waɗanda suka ce alaykum tana da alaka da harrama, sai suka ce daga alaykum dinnan sai mu kaddara wasaqum alla tushriku bihi shay'a, wasaqum an tuhsinu bil walidaini ihsana. An gane ko? Wasaqum kaza wa kaza wa kaza wa kaza, shi yasa sai ya ce zalikum wasaqum bihi. Wannan wasaqum din da ya ambata ta nan ta nuna akwai wasaqum muqaddara a can gurin a baya. Bisa ga wannan tafsirin ya zama alaikum tana da alaka da me? Harrama. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, a bisa ga wannan. Amma a tafsiri na biyu alaikum tana da alaka da me? Allah tushriku, sai zanto kamar harafi ne na al-igra. Yanzu cikin wannan wasiyoyi guda goma mun karanta nawa? Mun karanta Allah tushriku bihi shay'a ɗaya kenan, na biyu wa bil walidaini ihsana, na uku wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, na hudu wala taqrabul fahisha ma dhahara minha wa ma batan, na biyar wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Ayyamacin gobe insha Allah zamu karasa sauran biyar din tare da bayanin fikihun da suka kunsa su duka. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.